bataille dans le rap, le doré, le démon de fou.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau 13 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanin labarai.
Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'ar Cuba a daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnatin kasar da ke tsibirin Caribbean. A gefe guda kuma, shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana jiya Litinin da manyan jami'an kananan hukumomi da na tsaro game da kalubalen tashin hankalin bindiga a Amurka. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabus a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita.
Kanin labaran kenan. To hukumar ICTC ta ce kashi 20 cikin 100 na kudaden da aka sace a Afirka duk daga Najeriya ne. Ko menene tasirin wannan al'amarin?
In bamu kashe cin hanci da rasha ba zai kashe. Shine matsalan yau, shi kuma ya kawo wannan talauci.
To an yi ta ganin bidiyon da ke nuna cewa an sako ɗaliban makarantar Baptist Bethel da aka sace a Kaduna. Haka ne?
Bidiyo da ake yawo da shi ba gaskiya bane. Tsohon bidiyo ne.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma za a ji tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha Sakko take gabatarwa. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamman shekaru a kasar Cuba, shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'a kasar da ke tsibirin Caribbean, inda ya jaddada cewa suna da ƴancin yin zanga-zangar lumana. Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Gwamnatin Biden na kuma yin watsi da ikirarin Cuba na ɗora laifin rikicin da ke faruwa a ƙasar akan Amurka. Ina tunanin babban kuskure ne gwamnatin Cuba ta bayyana abin da ke faruwa a garuruwa da yawa da birane a faɗin tsibirin a matsayin wani abu da Amurka ta yi. Abin da Sakatare Antony Blinken ya faɗawa manema labarai kenan a ma'aikatar harkokin wajen Amurka biyo bayan kalaman shugaba Biden. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an kananan hukumomi da na tsaro game da kalubalen da Amurka ke fuskanta, wato karuwar laifukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alƙalama da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta ɓangaren tashin hankalin bindiga a Amurka cikin shekaru 20. A shekarar nan mutane fiye da 10,700 suka rasa rayukansu sanadiyar bindiga, a cewar alƙalaman wani kundin rubuta yawan tashe-tashen hankulan bindiga. Wasu harbe-harben bisa kuskure suka faru, amma wasu kuma da nufin kisa ne ko fashi da makami da kuma harbin kan mai uwa da wabi, kamar hare-haren da suka faru a kantinan sai da kayan abinci, wuraren tausa da gyaran jiki da rambunan tura sakonnin kayayyaki. Biden ya kira tashin hankalin bindiga a Amurka wata annobar cikin gida kuma abun kunya idan kasashen duniya, amma ba shi da ƙarfin ikon kawar da matsalar. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabus a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a ƙasar da yaƙi ya ɗaiɗaita. Gwamnatin Biden ta faɗi cewa ranar 31 ga watan Agusta za a kammala kwashe dakaran Amurka a hukumance, amma murabus ɗin da janar Austin Scott Miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran. Jama'ar Afghanistan za su kasance a zuciyata har ƙarshen rayuwata, a cewar Miller a lokacin wani ɗan taƙaitaccen biki da aka yi a babban sharkwatar sojojin Amurka da ke Kabul. Shugaban Rundunar ta Tsakiya ta Amurka janar Frank McKenzie ya isa babban birnin na Afghanistan da safiyar jiya Litinin, ya kuma karɓi jagorancin sauran dakaran da suka rage.
bayan jima kadan Maryam za ta saki shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya, inda hukumar yaki da almundahana tsakanin jami'an gwamnati ICPC ta ce alƙaluma sun nuna cewa kashi 20 cikin 100 na kudaden da aka wawura a Afirka duk daga Najeriya ne, al'amarin da ya janyo tsokacin masu ruwa da tsaki. Hawwa Umar gare ki.
Hukumar yaki da cin hanci tsakanin gwamnati ta ce saboda kashi 20 na kudaden da aka yi sama da fadi da su a Afrika sun fito ne daga Najeriya. Hakan ya fito ne daga bakin mai magana da yawun hukumar Azuka Oguguwa da take jawabi a ranar yaki da cin hanci da rashawa na kungiyar tarayyar Afrika. Taken ranar na wannan shekarar shine tattalin arzikin yankunan da ke rajin yaki da cin hanci da rashawa don magance matsalar a Afrika. Dan gwagwarmaya kuma tsohon shugaban ma'aikatar matatar Fetur ta Kaduna injiniya Dr. Kelani Muhammad ya ce cin hanci da rashawa ya taka rawa wajen kawo talauci da rashin aikin yi a Najeriya.
In ba mu kashe cin hanci da rashawa ba zai kashe. Yan tsirari za su je su kwashi kudin Najeriya, shine matsalan yau, shi kuma ya kawo wannan talauci da kuma rashin aiki na matasa. Kuma duk ba su kai su dubuwa, su ne Najeriyan cekarin jiya da jiya su ne kuma kai yau. Mutum daya sai ya kwashi kudin mutane miliyan 3 ya ce nashi ne, kuma ma ya dauka ba zai gina kamfanoni ko ya ba yara aiki ba da shi da iyalansa ne kawai.
Zainab Ahmad da aka fi sani da Binti Hijazi ta ce matsalar cin hanci da rashawa a Najeriya ya zama kamar ruwan da raga mai duniya, saboda haka yakin na al'ummar kasa ne baki daya.
Ba abu ne daga sama ba, an riga ya zama kaman ruwan dare ga mai duniya. To kin ga in dai ana magana cin hanci da rashawa, to sai mun fara yaki da ni da ke, daga kanmu za a fara kasa sannan mu zo sama. Tunda za a baka kwanan shinkafa da dan sabulu da omo ka zabi wanda bai dace ba, mutumin da ya kashe kudin sa ya baka kudi ya sayi yancin ka, in yau ya zo yayi maka ba daidai ba ka isa ka fito ka fada.
Yaki da cin hanci a Najeriya yana tafiyar hawainiya idan aka yi la'akari da yadda gwamnatoci ke danganta laifin ga juna. Hawwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gaida Hawau, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya.
Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi, yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su samawa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke ƙasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a bada fifiko a kan mutanen da ba su samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Tedros ya yi kira ga kamfanonin sarrafa magani na Pfizer da Moderna da su yi iya ƙoƙarinsu wajen ganin sun samar da rigakafin ga COVAX. Yana nufin shirin nan na raba rigakafi ga kasashen duniya da ke samun taimakon Majalisar Ɗinkin Duniya, da kuma mai da hankali wajen raba rigakafin ga kasashe marasa ƙarfi da masu matsakaicin ƙarfi. A makon da ya gabata, kamfanin Pfizer ya faɗi cewa yana neman izini daga gwamnatin tarayyar Amurka na samun kaso na uku na rigakafin COVID-19 don a yi amfani da shi a matsayin ƙarin garkuwa. Yayin da Sudan ta kudu ta cika shekara 10 da samun yancin kai, har yanzu 'yan kasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkinta ba wajen samar da muhimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a fadin kasar. Wanda ya kirkiro jam'iyyar SPLM, John Garang, ya kira waɗannan ayyukan kai garuruwa ga jama'a. Yana mai cewa suna da muhimmanci ga rayuwa da kuma haɓaka ƙasa. Amma rikicin Sudan ta kudu tun lokacin da ƙasar ta sami 'yancin kai ya kawo cikas wajen cimma wannan burin. Farfesa a jami'ar Juba fannin harkokin siyasa Jacob Chol ya ce a shekarar 2011 ya kamata jam'iyyar SPLM ta haɗa kan jama'a da kuma kawo ayyukan gwamnati kusa da jama'ar. Amma lokacin da yaƙi ya ɓarke a shekarar 2013 da kuma 2016, ƙasar ta yi hasarar muhimman abubuwa.
gaida Maryam da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahoton mu na biyu wanda zai sake kai mu Najeriya. Inda a yayin da wani faifan bidiyo mai nuna cewa an sako ɗaliban makarantar Bethel Baptist da aka sace a Kaduna, kamar yadda su ma ɗaliban kwalejin kimiyya da fasaha ta Nuhu Bamalli suka samu kubuta, wata majiya mai tushe ta tabbatar cewa su kan ɗaliban Bethel Baptist har yanzu suna daji. Isa Ikara gare ka.
Alhadin da ta gabata ne dai wani faifan bidiyo ya bayyana yana nuna wasu dalibai da aka ce na makarantar Bethel Baptist Church da aka sace ne, inda aka nuna cewa daliban sun dawo bayan sace su da ƴan bindiga suka yi a baya. Sai dai kuma ɗaya daga cikin limaman ɗarikar Baptist da ita ta kafa wannan makaranta kuma shugaban ƙungiyar Kristoci ta Kanireshen jihar Kaduna, Rabaran Joseph John Ayab, ya ce wannan magana ba haka take ba. Yana mai cewa dalibi ɗaya ne ya dawo cikin dalibai 121 da ake ta yadawa.
Bidiyo da ake yawo da shi ba gaskiya ba ne, tsohon bidiyo ne, amma muna da Bishir da ya cikin yayan su ma yan bidiga da kansu sun saki shi yau ya dawo. Ɗaya cikin 120 da yadan yanzu ya nuna 120 da sun rage a gurin. Su yan bidiga sun bida mu ba su shinkafa da wake da wasu abin da za su dafa wa yaran, har da tampolin wanda za su yi amfani da shi. Mutane suna cikin talauci, amma mun yi iyakacin kokari mun samu abin da mun iya samu. Mun kai musu kuma sun karba mun gode. Yanzu abin da muke shi ne muna roƙon su ne su yarda su take mana yayan nan da musu dawo gida.
Wannan kuma na zuwa ne a daidai lokacin da ɗaliban kwalejin kimiyyar fasaha ta Nuhu Bamalli da ke Zaria suka samu dawowa daga hannun ƴan bindigan da suka sace su bayan kwashe kwanaki 28 da sace su, inji mai magana da yawun kwalejin Malam Abdullahi Ibrahim Shehu.
Muna mu dai Allah godiya an sake su suna tare da iyalansu, duka malaman guda biyu da dalibai guda bakwai mutum tare kenan. To an sake su lokacin suna da kwana 28 a hannun waɗanda suka yi garkuwa da su.
An biya kuɗin diya ko sun kubuto ne?
Ba kubutowa suka yi ba, wato su sun ta tattaunawa da iyaye da ƴan uwa na waɗanda suka yi garkuwan da su aka samu maslaha.
Ganin yadda matsalar tsaron ke ƙara ta'azzara dai ta sa ƙungiyoyi da ɗaiɗaikun mutane nuna wa gwamnati mafita akan maganar matsalar tsaro. Sai dai kuma ƙungiyar dattijan arewacin Najeriya ta ce shawarorin da ake gaya wa gwamnatin ma ba sa samun shiga. Dr. Hakim Babu Ahmad shine mai magana da yawun ita wannan kungiya.
Mun ba da shawarorin cewa ba wai kawai a tura soja bane su dinga bin wayannan mutane kawai in sun je sun kore su kuma shi kuma sai su dawo barikin su kuma wayannan su dawo. Mun ce a duba a gani shin akwai wata hanya da za a zauna da mutanen nan a bincika. In akwai wayanda za a shawo kansu su bar wannan abu, ayi kokari a duba hanyoyi da yawa da za a yi. Ina su Dr. Gumi da suka je suka shiga daji sun ce sun san wasu abubuwa, a neme su mana a ji abubuwan da suke ciki. A gyara yanda sarakuna ke kula da kasashensu. Ya zauna da gwamnoni, menene nasu gudunmawar? Mun nuna talauci ya yi kanta a arewa. Talaucin nan ma yana ƙara hura wannan fitintinu da ake ciki. Kun shawarori da muka bayar, amma babu alaman kamar ita wannan gwamnati tana da sha'awar ta ɗauki shawarwari ko daga ina suka fito. Soja bai isa ba, ɗan sanda ya gaza. To jama'ar Allah ta ina za a fito a yi maganin irin wannan abu?
Hararen ƴan bindiga a makarantu, garuruwa, hanyoyi da ɗaiɗaikun gidajen mutane dai ya zagaye sassan arewacin Najeriya da dama. Abin da ya sa wasu manazarta ke ganin idan ba gwamnati ta tashi tsaye ba wannan matsala ta tsaro ka iya durƙusar da ƙasar baki ɗaya. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To gaida Isa, kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, a koda yaushe ake so, za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Saka mai wuya. Sunana Alhaji Musa Abubakar dan Malikin Kabi, tsohon shugaban jam'iyyar ANPP CPC a jihar Kebbi.
Ina da abu guda biyu nan wurin. Ni dai na tabbata haga Allah jiya da ake adalci da mutunci da sani ya kamata ƴan arewa sun yi. Saboda babban dalili shine duk wanda anka ce an kashe manashi kuma kaga yayi hakuri, to duk wanda aka yi yayi. Amma na san babban abu guda ba na son a ce an raba saboda dan arewa ke mulki ba na son a ce bakin mutan ya mutu hannunmu a ce an raba Najeriya ga hannun dan arewa na ji dadi da ji gwamnati sun fara magana cewa su ba sa ciki amma da naji magana su gwamnonin sun goyi bayan su da naji magana manyan kasar sun goyi bayan su da zan ce araba dan na san insha Allah za su yi mu cuta za su ci mu cutuwa duk abin da ake so na baiwa a arewa Allah ya ba arewa sai dai mun yi sakaci
sunana injiniya Dr. Kailani Muhammad shugaban a kasa a tsare a raka ni shugaba Buhari inna yan Biafra kamar yanda ne bayani da yara ne kamar dai hauka suke yi in ma suna son su tafi ba su da fili ba su da gonaki ba su da komai mu suke ba su abinci Allah ya ji kan mazan kwarai Sardauna ya ce mana tun fil azan wayannan inyamure mu kai kasuwan duniya lokaci kawo ragunan mu da abincin mu duk wani inyamuri da yake son ya ci abinci sai ya zo lokaci mu ba shi visa in ya shigo sa ba shi abinci ya saye abinci ya koma
Jama'a barkanku da wannan lokaci barkanku da saduwa da kowa da sabon shiri na tsakamin wuya in kan sarari shirin da muka yi makon jiya kun san cewa mun fara muhawara game da makoman Najeriya idan yammure suka samu abin da suke nema na ba su kasar su ta Biafra mun fara duba makoman kasar da idan a ciwo ga Najeriya babu yammure a cikin ta to amma a yau a cikin abubuwan da zamu taba zamu duba idan aka biya wa su yammure wannan bukatar ta su aka ba su wannan kasar za ta yi tsaya da kafafunta za su yi daukar nauyin ta kuwa sannan me yasa su inyamurai suka yi arziki a arewacin Najeriya amma an arewa ba su arziki a kasashen inyamurai ne da dai sauran batutuwa masu alaka da wannan ba tare da bata lokaci ba zan maida ku hannun Nasiru Adamulki kaya da bakin sa Nasiru Zaharuddin da Yusha'u Aliyu
wannan Nasiru Zaharuddin da zo akwai abin da ka faɗa to bari mu kuma fafakin tarihi mana kace in ana so a yi kasar nan to a yi ta hanya wato ta kwanciyar hankali ba sai an yaki ba amma in an duba tarihi an taɓa yin yakin ba sasa a sanadiyar ayyana kasar Biafra da marigayi Odumiku Ojukwu
an yi yakin basasa amma shi kansa Ojukwu da yaji an faro wannan abun Biafra din ai ya fito kafin ya rasu ya ga ƴan Biafra cewa a da nayi kuma nayi da cikakken sanin abin da nayi ban kuma damu da abin da nayi din ba ba kuma wani abin da nake ji ban yi dar da abin da nayi ba amma abinda nayi din nan ba za a iya yi yanzu ba kuma shawara da ya ba na baya shine kada su yarda su abinda ya kokari yayi a lokacin to kaga a yanzu ni abinda na dauka shine idan da mutanen da shi Yusha'u yake magana irin mutanen mu manyan mutanen mu yanda suke shigowa suna magana akwai lokacin da yaran arewa suka fito suka ce sun ba wa mutanen Ibo wasu ƴan makonni su ba arewa to da nan manya-manyan arewa suka fito suka ce a'a ba su yadda ba akwai gwamna ƴan Rufa'ima da ya fito ya ce duk inda aka ga waɗannan yara a jiharsa a kamo su to irin wannan abin ne tsammanin dattijai idan akwai dattijai a ƙasar Ibo ya kamata a ce sun yi irin wannan tun da aka fara wannan abin ba su fara fitowa sun ce wai su ba su ma yadda da abin da ake faɗa din nan ba sai kwanan nan bai fi 'yan kwanaki ba ma suka fito a matsayin su na Ibo suka yi wannan maganar babu wani shugaban Ibo na ɗaya dai wai sun ce suna tsoro idan sun yi maganar nan watakila a kashe su watakila a kona gidajensu in ba sa nan to kaga babu shugabanci ma abu farko kenan babu shugabanci kuma idan aka ce an ba su ƙasar nan tasu zaunuwar ta ma zai wahala saboda me saboda idan dukkan Ibo da yake wasu bangarori na Najeriya kaman kudu maso kudu kudu maso yamma kudu kuma da arewa gaba daya zaka ga cewa iban da suke cikin kasar kudu maso gabas a yanzu duka ba su kai mutum miliyan 10 ba amma a maganar nan da nake da kai akwai dan Ibo sama da mutum miliyan 4 a jihar Kano kawai kuma ita kasar kanta da ake maganar kasar Biafra din nan ai ba tafi yawan jihar Neja ba tunda murabba'in gaba ɗayan ta murabba'in kasar jihar Neja wato kilomita 73,363 ita ko kasar ruwan nan da suke cewa za su Biafra din kilomita 73,363 to kaga duka abun idan ka dauki jihar Neja da jihar da wannan jihohi nasu guda biyar kaf kusan girman su ɗaya ne, sannan ka dau yawan mutanen jihar Kano sun fi yawan mutanen da suke kudu maso gabas gaba daya.
A yi wasu imanin nasu tun da kace ba za su ma yi kasar ma zai wuya ce me yasa daga nan arewa kuke cewa su tafi su kama hanya kawai su je su yi kasar su.
To abin da yake faruwa shine mu mun ga anan arewa duk wani mutumin Igbo in yazo zaka ga wani yazo daga shi sai gajeren Wando da Singileti, amma kafin ka ce Kwabo ya zama shahararren mai kuɗi a wannan wurare na arewa. Kuma amma zaka ga duk wani mutumin arewa da yake kudu maso gabas da wuya ka ga wani yana da shago ko guda kwaya daya, shago din nan ba zaka iya samu ba, kai take daya na kasa ba wanda zai iya baka a kasar Igbo. Amma anan sun zo suna kwatsa gidaje suna abubuwa babu wanda ya tanka musu. To kuma duk da wannan cewa babu wannan abubuwan, babu wasu sana'o'i da mutanen arewa suke yi a kudu maso gabas, alal misali in banda yankan farce, shushaina, gadi, dakon ruwa da kuma dako a kasuwa. To kaga anan idan ka lura zaka ga cewa akwai kwara sosai da ake wa arewa, shi yasa mutanen arewa suke ganin to idan haka ne mutanen nan ai gara su tafi. Kuma akwai zargi da ake da yawa cewa bata wa Najeriya suna ma a kasashen waje, waɗannan mutane sun taimaka gaya wajen bata Najeriya sunanta. Ta ina zaka ga in je harka ce ta cuku-cuku na 419, in harka ce na duk kwaya da wasu abubuwa waɗanda suke bata sunan Najeriya, waɗannan mutane suna taimaka ainihin wajen yin waɗannan abubuwa. Saboda haka mutanen arewa suke ganin idan aka yi ƙasa babu su a ciki, darajar wannan sabuwar ƙasar da babu su a ciki za ta ɗaukaka fiye da yadda wannan da ake gani yanzu. Sunan da za a bata zai canja irin waɗannan abubuwan. Kuma kaga da yawa daga cikin mutanen arewa za su sami ayyukan yi tunda yanzu sun bi duk akwai sana'o'i da babu yanda za a yi ma mutumin arewa ya shiga a arewa din, balle ka ce za ka je can ƙasar Igbo ka ce za ka shiga irin waɗannan sana'o'in. To kaga tun a nan magana cewa Najeriya ɗaya ce ma ba ɗaya ba ce. Najeriya a gurinsu ga yanda take, amma a arewa kuma ga yanda take.
Malam Shehu Aliyu, tun da zo kake kokari watakila kalmar da baka yi amfani da ita ba kai tsaye ce Najeriya dunkulalliya ce ba kamar irin ra'ayin Malam Nasiru Zaradin ba. Wani kafin mu shiga ma abubuwan da yakin basasa ya jawo da su tattalin arziki da sauran lamuran kasashen waje, akwai bambancin al'adu ai da abubuwan da suka shafi tsarin zamantakewa tsakanin mutanen nan na kabilar Igbo da yawancin yankin arewa. Duk inda suke zaune a yankin arewa za a ga suna da wasu al'adunsu na daban da ba shakka zai nuna kamar suna da yankin arewa ne, amma kuma tamkar al'adunsu na wani ba su yadda al'adunsu na yankinsu ba.
Haka yake. Kuma lokaci da dama akwai ɗabi'unsu waɗanda iya tasiri mai ƙasan, saboda wasu mutane ne waɗanda haziƙai ne musamman idan ka ɗauke su idan ka zauna da su za ka iska cewa su ba su yadda da zaman banza ba, har sukan ce kai ba abinci ba, there is no food for lazy man, wai duk wanda ya tsaya yake da ragwanci to ba zai ci abinci ba. To irin waɗannan abubuwa yasa suka zama haziƙai kuma suke dagewa su shahara, kamar yadda Malam Nasiru ya faɗa, mutum zai zo bai da komai amma da ya zo saboda ƙwarewar da ya samu da dagewa za ka iske ya samu abin da yake so. Amma mu mutanenmu abin da nake so ka fahimta yanda Malam Nasiru ya faɗa haka ne, a Najeriyan nan arewa ce kaɗai ta dage wato ba ta iya taimakon mutanen ta a wasu yankuna. Yanzu ka ɗauki Yunusa na Bayelsa wanda ya je Cirani, da ya je Cirani bai dawo da komai ba, ƴar garin ya dawo da ita wanda ya kai shi gidan yayi, sannan duk girman arewa ba wanda ya tsayawa da lauyoyinmu da masananmu a fito da shi. To kaga banda wannan ɗabi'u da kai magana na mutanen nan akwai mu kuma namu ɗabi'un, mu a ɗabi'ance kamar Malam Bahaushe, duk duniya Malam Bahaushe shi yana daga cikin wanda suke da yawon dandi, kawai a fita yawo daga nan a tafi can daga can a tafi can
kuma wannan shi wannan wata kila kalmar dandin nan akwai wadanda ba san ma'anar ta fasara wa mutane su fahimta
wato yawo ka fita yawo daga gidanku kawai dan ka je ka ga duniya ka kai ka ga yanda ake sharholi yawo mai yawa kai ma kai in ka samu aure kai ka saka
yawon bariki kenan
to bazan kira shi yawon bariki amma dai Bahaushe ya fi sanin sa da yawon dandi don yawon bariki daban shi kuma amma kuma abinda nake so in tabbatar maka a irin hazikanci na Bahaushe da irin dajewa na Bahaushe tun kafin a yi Najeriya mutanen nan Hausawa sun yi tafiya bayan Najeriya har zuwa tsakiyar Afrika da kafa kan kasuwanci saboda haka su ma jaruman mutane ne to a jarumci irin nasu da kuma yanda aka yi kasan da aka zo aka yanke kasan aka rage mu mutanen nan karfi musamman mu Hausawa da aka rage mana karfi aka samu a cikin Najeriya sai aka dauki suna wanda sunan mu ne kamar yanda malama
dama da wani wasu wadannan yankuna ne aka yanke daga jikin Najeriya ko Arewa
kuma da la to a gaishe kuma malaman sunku da kokari to na zamu tsaya yanzu sai rana wato idan mun dawo lokacin da zamu duba wasu batutuwa da suka hada da shin wai ma in yamure guda nawa suke zaune yanzu suna cin more a arewacin Najeriya suna gudanar da harkokin su na kasuwanci sannan kuma idan abin a ce a bar in yamure su je su kafa kasar ta su ta baya fara ne kai wannan abin zai shafi tattalin arzikin Najeriya saboda irin kasuwancin da su in yamure suke gudanarwa a sassan Najeriya daban-daban sai mun dawo muku rana wato ni ne Ali Mustafa Sokoto a madadin shi Nasiru Adamu kai din da kuma bakin sa Nasiru Zaharuddin da kuma Yusuf Aliyu muke fatan mun baku lafiya
da wannan muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a taƙaice
a daidai lokacin da ake zanga-zangar nuna adawa da gwamnati mafi girma da aka gani a cikin gwamnan shekaru a kasar Cuba Shugaban Amurka Joe Biden ya bayyana goyon bayansa ga jama'ar kasar da ke tsibirin Caribbean inda ya jaddada cewa suna da yancin yin zanga-zangar lumana. Biden ya yi waɗannan kalaman ne a farkon ganawarsa da shugabannin ƙananan hukumomi a Amurka game da tashin hankalin bindiga. Shugaban Amurka Joe Biden da Attorney General Merrick Garland sun gana a jiya Litinin da manyan jami'an ƙananan hukumomi da na tsaro game da kalubalen da Amurka ke fuskanta wato karuwar laifukan da suka shafi bindiga. Bisa ga alƙalama da yawa, ta yiwu shekarar 2021 ta kasance mafi muni ta ɓangaren tashin hankalin bindiga a Amurka cikin shekaru 20. Babban janar ɗan Amurka a Afghanistan ya yi murabus a jiya Litinin yayin da mayakan Taliban ke ci gaba da samun nasara a kasar da yaki ya daidaita. Gwamnatin Biden ta faɗi cewa ranar 31 ga watan Agusta za a kammala kwashe dakaran Amurka a hukumance, amma murabus ɗin da janar Austin Scott Miller ya yi na nuna kawo ƙarshen janye dakaran. Shugaban hukumar lafiya ta duniya ya ce bai kamata ba kamfanonin sarrafa magunguna su yi kokarin samar da rigakafin coronavirus na ƙara ƙarfafa garkuwa ga ƙasashe masu ƙarfi yayin da ƙasashe marasa ƙarfi da yawa har yanzu ba su samawa jama'ar su rigakafin kashin farko ba. A wani taron manema labarai da aka yi a Geneva da ke ƙasar Switzerland a jiya Litinin, shugaban hukumar WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ya ce kamata ya yi a ba da fifiko a kan mutanen da ba su samu kasan rigakafin ba ko ɗaya. Yayin da Sudan ta Kudu ta cika shekara 10 da samun 'yancin kai, har yanzu 'yan kasar da yawa ba su gamsu da yadda gwamnatin jam'iyyar SPLM ke tafiyar da harkokin mulkinta ba wajen samar da muhimman ayyuka kamar hanyoyi, makarantu da cibiyoyin lafiya a faɗin kasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin. Amma idan Allah ya kai mu, an jima da hantsi ƙarfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi. Wato bakwai kenan agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin. Kafin mu sallama da ku, muna miƙa ta'aziyyarmu ga abokin aikinmu Mahmud Lalo da 'yan uwansa saboda rasuwar Wanshi Mahmud Alhaji Garba Lalo da yammacin jiya a Jos, wanda kuma tuni aka yi jana'izarsa. Allah ya rahamshe shi ya kuma ba da ikon jure wannan babban rashin. Amin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da tutaya ni gabatar da shirin da Chibahiro Dodo ne da ya haɗa. Sai kuma injiniyan mu ne yanzu. Ni Ibrahim Kalma Tigarba ke muku fatan alheri. Wassalam.